إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك أموا إن من جيسوا تأدين المسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar a yau muna 28 ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 26 ga watan 4 shekara ta 2025 miladiya. Wannan shine darasin mu na 18 a cikin littafin Makarimul Akhlaq na babban malami Fadilatu Sheikhul Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama. A wannan majalisi mai albarka, masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi, a darasin mu na baya da muka yi mun tsaya kan inda malam yake mana bayani akan dabi'un waɗanda ba musulmai ba da kuma raddi da martani ga waɗanda ke rai cewa ai waɗanda ba musulmai ma sun ma fi musulmai kyawawan dabi'u, sun fi musulmai amana, sun fi musulmai kaza da kaza kaza da kaza. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Za mu tashi inda malam yake ash-shafa'a. Ash-shafa'a wato daga cikin kyawawan dabi'u akwai yin alfarma ga mutane ko kuma nema musu alfarma. Ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية ما شاء ما لهيك تيوا عن أبي موسى الأشعري أنكر بودك أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري الله شكاري داء قريشي يكي تيوا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم idha atahu talibu hajatin, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance idan wani mabukaci yazo masa da wata bukata, idan mutun yazo yace ga annabi sallallahu alaihi wasallama, yace da annabi sallallahu alaihi wasallama ina da bukatar kaza, idan annabi sallallahu alaihi wasallama baya da damar da zai biya masa wannan bukatar, aqbala ala julasaihi, sai ya fuskanci waɗanda suke zaune da shi, faqala sai ce da su ishfa'u tujabu, kuyi alfarma ma dan uwanku, Allah zai ba ku lada akai. Sannan wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha'a, Allah madaukakin sarki yana zantar da abin da ya ga dama a bisa harshen annabinsa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wannan yana nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da sabansa ku yi alfarma, ku yi wato yin ash-shafa'a ma'anin sa shine mutun ya shiga tsakiya tsakanin mai neman bukata da kuma wanda ke da daman biyan bukata ya zama na mutun ya shiga tsakiya domin ya mika bukatar wanda bai da ikon mika bukatar sa zuwa ga wanda ke da daman ya biya masa bukata wannan ita ce shafa'a shine at-tawassulu lil ghairi kenan shiga tsakiya domin bukatar wani ta isa zuwa ga inda ake so ya isa wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ishfa'u tujaru ku yi shafa'a za a ba ku lada bi ma'ana idan wani ya zo yana da bukata to koda ba ka da damar biya masa bukatar wani na da damar ya biya masa bukatar shiga tsakiya ya zamana kai ne connection tsakaninsa da mai biya masa bukatar kai ma Allah madaukakin sarki zai baka lada akwai lada a cikin haka saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace idan mace ta ciyar daga dukiyar mijinta ko daga abincin mijinta ba tare da wuce iyaka da barna ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace mijin yana da ladan abin da ya nemo na dukiya ko abincin da aka dauka aka ciyar sannan ita matar tana da ladan ciyarwar da ta yi sannan manzo Allah yace dan aikin da za a aike shi a ce je ga kai gidan wani shi ma yana da lada shi yanzu wannan ba wai shine ya dauko bukatar yazo yace a biya ba a'a an ga akwai masu bukata ne sai aka dau bukata aka dau abin da suke bukata aka ce je ka kai musu shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me annabi yace za a bashi lada sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yi alfarma za a ba ku lada sannan Allah madaukakin sarki yana zantar da abin da ya ga dama a bisa harshen annabin sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qissati barirati wa zawjiha fi qissati barirata wa zawjiha qala qala laha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama law raja'atihi qalat ya rasulallahi ta'muruni قال انما انا اشفع قالت لا حاجه لي فيه رواه البخاري عبد الله بن عباس الله يقاري دا غري شي شي da mafinsa yake cewa dangane da kissan barira da mijinta mughis barira da mijinta mughis dukan su bayi ne aka daura musu aure a matsayin su na bayi so lokacin da aka enta suka samu yanci tunda da mata aure shi ne a lokacin suna karkashin kangin bauta yanzu kuma ta samu yanci saboda haka sai tace da annabi sallallahu alaihi wasallam wato sai tace da shi wannan mijin nata mughis tace ba ta son shi ya buga ya buga ya kara daye duk inda zai yi ta so shi ta dawo zuwa gare shi ta kiyarta kai har ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mughis yana bin barira kwararo kwararo lungu lungu a cikin garin Madina yana tsugunawa a gaban ta yana kuka gemun sa yana jikewa saboda hawaye soyayya saboda kauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu Abdullahi dan Abbas yanzu baka yi mamakin irin yadda mughis ke tsananin kaunan barira ba da kuma irin yadda barira ke tsananin kin mughis kullun son ta na karuwa a ransa ita ko kullun kinsa na karuwa a ranta yana kara son ta tana kara mi tana kara kin shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yi ga halin da mughis ya shiga sai ya ce to bari ya shiga tsakani kaga wannan shine shafa'a din kenan sai ya ce mata laura ja'atihi ina ma ki taimaka mana ki koma gidan mughis duba yadda yake son ki qalat ya rasulullahi ta'muruni sai ta ce ya manzon Allah umalli ne kake bani in umalli ne ka aidole ne ba makawa qala sai ce inna ma ana ashfa iyaka alfarma nake neman masa qalat la hajata li fi tace to in dai alfarma ce ba ni da bukatan komawa wajen sa amma in dai umalli ne ka zan koma rawahul bukhari to wannan yana nuna mana yana da kyau mutun ya shiga tsakanin wani da wani domin ya biya masa bukatan sa kuma wannan yana nuna mana cewa akwai lada ga mutumin da ya hada wani da wata ko ya dawo da auren su da ya lalace ko kuma ya zama silan da aure zai wakana a tsakaninsu wannan akwai lada a ciki babu mamaki mutun ya ga wani kamamme nan mutumin kirki alaran ma mahaddacin Qur'ani ga kamun kai ga sana'a sai ga cewa ga wata nitsatsiyar mace makarantiyar Al-Qur'ani mai addini sai ga cewa yana kwadayin ina ma a ce aure ya wakana a tsakanin su yana hararo alkhairin da za a samu dakan ya shiga tsakani yayi fighting ma shi angon a waje mijin a waje shi namijin a wajen macen haka nan ita ma yayi mata fada wata kilma ba tare da sun sani ba sai ya gamsu ita ma ta gamsu sannan kuma ya hada su akwai lada a ciki duk abin da ya su samu na lada a aure shi ma zai samu saboda shine ya zama sila na hada wannan alkhairi shine ya zama sila to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina wato ainifin so in roka masa alfarma ne wannan hadisin kuma yana ƙara nuna mana wani abu guda daya shine babu babi na auren dole a musulunci auren dole ba musulunci bane a tilasta ma mace dolan dole ga wanda za ta aura ko ba ta son shi ko kuma shi namijin a tilasta mai a ce dole ka auri wacce ko da ba ka so wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane ko watakila auren ba zai yiwu ba an yi auren amma zaman ba zai yiwu ba har akwai wanda zai ce madansa ko bayan raina in ka saki wacce Allah ya isa wannan ba musulunci bane wannan ba musulunci bane domin haramta abin da Allah ya halatta ni Allah shi halatta shi ka yi zaman aure ba zai yiwu ba shi halatta shi ka sannan kuma kai ba kai ne mai zaman auren ba sannan ku iyaye idan kun aura mata wadda ba ta so ba ku za ku zauna da shi ba ita ce za ta zauna da shi aura mata wadda ba ta so kuma taimakonta ne wajen bijire ma Allah domin Allah ya umarce ta zama mai biyayya ga miji biyayya kuma bai yiwuwa sai inda kauna sai inda soyayya hasali ma aure bai yiwuwa a zauna lafiya sai inda me sai inda soyayya waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wannan shine ginshikin aure kauna da kuma tausayi saboda haka wannan ya nuna mana cewa babu kofar auren dole a musulunci auren dole wannan ba addinin musulunci bane illa iyaka idan an ga ga wanda ya dace da ɗayanan mai yiwa ita kuma tana bin wani wanda watakila ma ba auren ta zai ba babu mamaki zai aure ta din amma ana ganin alkhairan da za ta samu a auren wani yafi wanda za ta samu a auren wani to sai a zaunar da ita a lallashe ta a bi ta a hankali sannu a jawo hankalinta har ta amince in ba ta amince ba kuma shikenan sai ku duba shi wannan din da ta kawo ku ji tsoron Allah kar ku huce haushi ku ce to tunda ba za ki aure wanda muke so ba shi ma wanda ke son ba za ki aure shi ba wannan ba addini bane to sai ku duba ku ga shin wanda ta kawo din me ye illansa yana da wata illa a addini yana da wata illa a rayuwa yana da wata illa a kaza babu shikenan ai musu fatan alheri wannan shine abin da ake fata Allah ta'ala ya sa mu dace مالن يتشي والشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة مالن يتشي وشيغا سكيا واتو شفاعة كنن شيني شيغا سكيا مواني دومين يسامواني أمباني كوكما يتأتون كو دي مسو تتوتنوا ينا تشي وتدا موا هو وتمسألة أشيغا سكيا سكاننسا دا ود زي يتون كو دي ملوان نمسألة كوكما يساموان أمباني بابو ماماكي متن نبالا فيها yau gashi nan a asibiti sai ka shigo cikin asibitin shi kuma bai da daman ma da zai je ya ga likita kai kuma kana da daman da zaka je kai magana domin likita ya zo ya duba shi to wannan shafa'a ce shiga tsakiya ne domin a zo a duba shi a ga me yake damun shi a bashi magani da izinin Allah kuma ya warke malam yace misalul awwal misali na farko dangane da shiga tsakiya ma wani domin ya samu wani abu na amfani أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور كشغت سكاسكي مواني أوجواني دومين يتيمشيش أكن واني الأمر سدك تسن الأمر الرأي واسا ومثال الثاني مثال نبيكم شيني أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه الضرر شيني كشغت سكان واني دواني ka nema masa afuwa ka nema masa wato ainifin yayi masa afuwa ya yafe masa watakila wani abu nashi da ya ci ko ya zalunce shi har ya zamana cewa wannan darar din cutan da yake tattare da shi saboda zaluntar wani ko kuma cin haƙƙin wani ya gushe misali wata ta zo ta same ki ta ce wacce da ta ajiye kazanta kazanta ake ta nema wallahi ne dauka amma ban san yadda zan yi je in same ta in ce ta yi hakuri ba amma naga cewa ke kuna yi da ita sosai kuma tana sauraron ki tana jin maganar ki daka ina neman alfarma a wajen ki ki shiga tsakanin na da ita ki nema min afuwa a wajen ta to wannan aikin in kin yi shi shiga tsakiya tsakanin ta tsakanin wadda ta dau hakkin wata da wadda aka dau hakkin ta kuma ta yafe to zaki samu lada kamar yadda ita ma wacce ta yi afuwa ta samu lada muna fahimta ku saboda haka wannan shine shafa'a malam yace wa misalu zalika fil akhirah misalin haka a lahira dama ash-shafa'a ana fassara shi da ceto shine yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yashfa'u fi ahli al-mawqif liyuqda bainahum annabi sallallahu alaihi wasallama zai wato ainifin yi ceto ya shiga tsakatsaki tsakanin bayi da ubangijin su ya roka musu ubangiji har a zo a yi hukunci tsakanin su domin an tare al-qiyama ayi ta gudu karshe a gama a zo a hadu gudaya ba wanda yake da daman Allah ya saurare shi a wannan lokacin in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne yake a saurare shi duk sauran annabawa da manzanni gaba ɗayan su karan ka takaf ba wanda yake a saurare shi a cikin su babu ulul azmi minar rusulin nan kaf din an bi ta kansu an ce ku je ku roka mana ubangiji a zo a yi mana hisabi na aljanna tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta sai su ce ina yau Allah ya yi fushi kuma ba mu isa mu tunkari ubangiji ba amma duk da haka wai za a zo a tara wani mutane a karanta musu tatsuniya cewa wai akwai wani wanda zai zo ranar alkiyama da wata babbar riga mai aljihu 70,000 kowane aljihu ɗaya na ɗaukar mutum 70,000 bai haka zai sawu tsakaninsa da aljanna sai tsakanin filin kiyama da aljanna sai ya yi sawu 70,000 duk Allah bai gan shi ba har a ce wai ga wani addini nan ga wani zikiri nan in kai ko ka rike dariƙar tijaniya ko wani abu makamancin haka wai da tsiya-tsiya ko baka so sai ka shiga aljanna ko baka so sai ka shiga aljanna har a samu wawa saboda bai san me yake yi ba wai ya ce wai in kai kaza in kaga baka shiga aljanna ba to ka ci komo wuyana a gaban Allah wai ka ci komo wuyan shi a gaban Allah kazo ka ce masa wai kazo ka ce wai ya ubangiji ga wannan ya sa ni in kaza kuma bai shiga aljanna ba saboda bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba kowanne annabi an bi ta kansa cewa yake nafsi nafsi kowanne annabi ana isowa kan shi zaka ji ya ce nafsi 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 to yaushe kuma wani zai zo ya kawo mana wannan tatsuniya ya cewa zai zo wai da babban riga wai zai ta jidan mutane yana kai su aljanna wannan tatsuniya ce tatsuniya ce tatsuniya ce tatsuniya ce dan manzo Allah ya nuna mana wanda za a fara sa masa tufafi ranar alkiyama shine annabi Ibrahim kenan shi ma annabi Ibrahim din yaya tashi tsirara ya tashi sirara ta shi to ga wani wali shi kuma ya fi annabi Ibrahim daraja shi dai zuwa da babban riga shi dai zuwa da babban riga Allah ka sa mu dace saboda haka mu dai gagaranti ne shine annabi zai yi ceto to Allah ka ba mu na annabi ka ba mu ceton manzon Allah masu babban riga kuma can ta matse mu kuma ba mu bukata amma dai mu ceto kan a ranar alkiyama wallahi na manzon Allah muke nema sallallahu alaihi wa sallama kuma wallahi yau inda za a tsaye da mu a ce a bani zaɓi mahaifiyata za ta yi ceto annabi zai ceto wallahi ba zan bi mahaifiyata ba wallahi zan bi sawun annabi na san dai garanti din aka ce wa mahaifiyata ki za ta zaɓi yan aljanna ba na shakkan shiga aljanna ba ni shakka amma wallahi aka ce ga annabi zai yi ceto ga mahaifiyata za ta yi ceto wallahi na annabi nake so sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ku je can da babban riganku mu dai muna bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda kaman Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai zo yayi ceto shi zai je ya roki ubangiji wannan ita ake kira da ash-shafa'atul uzma ceto mai girma kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya roka a zo a yi ma mutane hisabi hatta hina yusibuhum min al-karabi wal ghammi ma la yuqiqun
lokacin da damuwa da kunci ya same su abinda ba za su iya dauka ba ba za su iya jurewa ba to sai aje a fara bin kan annabawa tun daga kan annabi Adam kowanne annabi in anje a kan ba mashi a nuna mishi matsayin shi a gaban Allah amma ya nuna ina wannan fa tafi karfin sa saboda haka malam yace fa hadhihi shafa'atun fi daf'i madarra wannan shiga tsakiya kenan tawassudi dan a kawar da cuta mecece cutar ita ce wannan tsayuwar da ake yi a rana Allah bai ce wa kowa komai ba dan ranan alkiyama da a shiga masifa mafi girma Allah madaukakin sarki ya nuna mana ranan alkiyama rana ce ta masifa Allah ya nuna mana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azim Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku lallai girgizan tashin alkiyama Allah ya ce abu ne mai girma yaya abun zai kasance Allah ya ce yawma tarawunha radda za ku ga alkiyama da idonku ga alkiyama nan ta tsaya Allah ya ce tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata mace mai shayarwa za ta rakkana ga barin abin da ta shayar ran da uwa za ta ga danta ta gudu ran da mace mai ciki wata za ku kullu zati hamlin hamlaha wacce ta mutu da ciki tana tashi za ta haife abin da ke cikin ta da ta haife shi shi kuma zai yi kafa ya tashi da furfura saboda bala'in kiyama shi ma ya sa gudu ita ma ta kama can Allah ya ce wataran nasa sukara za ka ga mutane suna maye amma Allah ya ce wa mahum bi sukara ba giya suka sha ba ba kayan maye suka sha ba walakin na azaballahi shadid azaban Allah ce kawai tai tsanani za ga mutum yana tafiya yana tangadi kamar dan kwaya Allah ya ce wallahi ba kwaya ya sha ba ba wani abu ya sha ba azabar Allah ce kawai wannan fa wai masifan an busa kaho ne tukunna ba a je kuma ya wutar jahannama take ba wannan bala'in kawai na an busa kaho ne to a cikin wannan masifan da mutane suke ciki za a ga ba mafita da ya wuce a fara bin annabawan Allah ɗaya bayan ɗaya don su je su yi ma Allah magana ko Allah zai sassauta a zo a yi hisabi dan wuta ya zaɓi a nuna masa makomansa a wutar shiga wutar sama da ya tsaya a wannan wajen daga duk wani annabin da aka bi ta kansa aka ce kai ne wane ce ina yau kan ina tafi ƙarfi na har a iso kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana zuwa gare shi sai ya ce ana laha dama ba wanda ya cancanta in ba ni ba daga manzon Allah shine zai je ya tsuguna a gaban Ubangiji yayi sujjada ya yabi Allah ya kamba ma Ubangiji manzon Allah ya ce da shi ya Muhammad irfa rasak sal tu'ta washfa tushaffa Allah zai ce ya kai annabi Muhammadu daga kanka tambayi duk abin da kake so a baka neman ceton duk wanda kake so za a baka ceton sa yana dagowa sai ce ya rabbi ummati ummati ya rabbi ummati ummati al'ummata al'ummata shi yasa mu muka ce duk abin da za mu yi to za mu rike na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wani malami ko na wani shehi ko na wani wali ko na shugaban kungiya duk ba mu su kowa ya rike kayan sa mu haddathana haddathana an abi hurayta qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ya ishe mu wannan ya ishe mu amma shehi yayi mafarki wali yayi mafarki can ta matsayi masa shi da mutanen gidansu amma dai mu kan dai wallahi ba mu bukata na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ishe mu wannan kuma ita ce kaunar annabi ta gaskiya da gaskiya shi yasa bil munasaba akwai abinda muke gani wai doka da kotun ECOWAS ta cire wai ta soke bata yadda da cewa duk wanda ya zagi annabi a kashe shi ba wai kotun ECOWAS ta soke wannan dokar to kullum muna faɗi kuma muna ƙara maimaitawa wannan ƙungiyar ECOWAS ɗin dama tuntun mu mun jima muna tsine mata albarka kuma muna ƙara maimaitawa tun daga shugabanta na sama har zuwa ɗan ƙaramin ma'aikacinta na ƙasa Allah duka tsine musu albarka sannan kuma ai batun cewa ba su yadda da duk wanda ya zagi annabi a kashe shi ba sai ya isa gaban su tukunna za su yi wannan hukunci mu dai kan muna nan muna shirye da duk wanda ya zagi annabi wallahi za mu kashe shi ko uban waye shi idan ɗan gidan uban waye bai kai ba shi ɗan ne to ko uban waye shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi za mu kashe shi kuma muna shirye da haka a ko ina ne duk wanda ya zagi annabi kaga ya sake kwana wallahi ba mu kama shi bane inda ya iso hannun mu wallahi za mu kashe shi ba sai ya iso gaban su kafin su yi wannan dokar ba ai sai ya iso gaban su tukunna saboda haka mu muna shirye da kowaye ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna shirye wallahi za mu kashe shi kowaye shi kowaye shi da haka duk wani mutumin banza da kirista da wani ba yahude da wani arne da hukuma gaba ɗaya su ji cewa mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jallayi ne da ba a tsallakewa duk wanda ya tsallake a bakin ransa janabin annabi sallallahu alaihi wasallam jallayi ne da ba a tsallake shi duk wanda ya tsallake to ya tsallake rayuwarsa duk wanda ya keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake kowaye shi wallahi za mu kashe shi saboda haka hukuma ta ji wannan da kyau ita kanta ECOWAS ta ji wannan da kyau ba ruwan mu da wannan dokar ta su su ta shafa tana aiki ne a tsakanin su amma mu dokar mu ta musulunci duk wanda ya zagi annabi hukuncin sa kisa ko ya tuba tuban sa ta amfane shi a lahira amma duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa hukuncin kisa kowaye shi Allah ya samu dace mallan yake cewa wa misalu hafi jalbi manfa'ati misalin alfarma ceto wajen jawo amfani annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama yashfa'u fi ahli aljannati an yadkhulu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai fara yin wato alfarma ya shiga tsakiya a bude ma ɗan aljanna kofar su shiga aljanna wancan mun ji bangare na farko shine zai yi ceto dan kawar da damuwa da ake ciki cewa a zo a yi hisabi ɗan aljanna su shiga aljanna ɗan wanda suka fita to yanzu idan an tafi bakin aljanna kuma to ana buƙatar wanda zai zo ya kwankwasa a buɗe waye isa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daka zai zo ya roki alfarma kamar yadda ya faɗa a hadisi yace ni ne mutum na farko da zan fara zuwa bakin kofar aljanna in kwankwasa kofar aljanna sai mai gadin gidan aljanna sai ya ce waye ne sai ya ce Muhammadu ne sai ce dama kai ne aka ce kar mu bude mu kowa in ba kai ba dama an faɗa mana cewa kai ne mutum na farko da zamu fara bude maka mi kofar aljanna saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutum na farko da za a fara bude mishi kofar aljanna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan kuma duk wadanda suke tsaye akan karantarwar sa da sunnan sa kuma sai su biyo baya wanda suka bijire mishi kuma suka rike wani shehi ko wani wali idan sun iso sai manzo Allah ya ce da su su hukan su huka ku yi can baya can nesa nesa saboda kun canza ba ku yi biyayya ba Allah ta'ala ya san mu dace mallan yace wal muradu bis shafa'ati fi kalamil muallif ash shafa'atu fid dunya mallan yake cewa abinda ake nufi da ash shafa'a a cikin maganar mallan da yace ash shafa'atu fid dunya wahiya an yashfa al insanu li shakhsin akhar shine mutum ya shiga tsakiya ya nemi alfarma ma wani yatawassatu lahu aljalba almanfa'ata yatawassatu lahu lijalbil manfa'ati lahu aw daf'il madarrati an zai zama ya shiga tsakiya domin ya jawo mishi wani amfani ko kuma ya tunkuɗe mishi wata cutarwa ya zama na cewa zai shiga tsakiya domin a biya wata bukatansa ko kuma a yaye masa wata damuwar da yake ciki babu mamaki yana da wata bukata mai yiwuwa abinci ne babu a gidansa mai yiwuwa kuma gidan ne ma bashi da shi ga wanda kake da shi wanda zai iya shiga tsakiya domin ya biya masa bukatun nan ta sai sai mishi gida ko sai mishi abinci to kar kai wasa da wannan damar ina yawan maimaita mana da yawa yawa hatta manyan mutane da zaka ga wasu sun je da bukatun su zuwa gare su bukatun ya kasa isa ba laifin su manyan mutanen bane mafiya yawan su laifi din shan biya ne mafiya yawan su wanda za a shimfida su a bakin kofa wannan shine sakatare wannan shine masinja wannan shine kaza kafin a isa zuwa wajen oga to waɗannan da suke tsaka tsaki a bakin kofar nan sune matsala sune matsala mafiya yawa zaka ga babban mutum commissioner ne shi ko wane ne bukata tana zuwa gaban sa da izinin Allah ta biya amma kai ta jigila ita walar da kai laifin waye laifin wayannan yan tsaka tsakin ne sun kasa gane cewa akwai lada akan wannan aikin da suke sun kasa fahimtar haka da yawan su kuma koda sun yi to suna karban ladan su ne tun a nan duniya suna karban ladan su tun a nan duniya. Daga galibi ma abinda yake yi shine idan mutum ya je da request letter sai rubuta naira 500,000 to sai a ga masa fa da ƙara 300,000 akai. Eh, saboda wannan 300,000 da za a ƙara su kuma nashi kenan. Sannan kuma bayan an gama nashin da ya rubuta request din bayan wanda suka ƙara aka ba su, ba cikin nashin shi accountant din da kuɗi zai fito ta wajen sa yana jira. Shi cashier da zai sa wani a karɓa kuɗi yana jira. Shi wanda yayi tsaka kafin ka ankara ana da bukatar watakila aikin masallaci ne ko rubin masallaci ko wani abu, za a biya naira 700,000 ko miliyan 1 ayi. An kawo wannan miliyan 1 karshe ɗan masallaci sun gama gaba ɗaya sai su dawo da 500,000, da haka aikin ba zai yiwu ba. Aikin ba zai yiwu ba saboda me? Saboda in shan miya an dauke shi ana biyan shi albashi, ana biyan shi komai, amma albashinsa bai ishe shi ba. Wannan shi yasa mafiya yawan su a lalace suke karewa. Duk abin da za su samu a duniya ba zai wadace su ba, ko me za su samu ba zai wadace su ba. Domin in dai mutum bai koya ma kansa tsayuwa akan tsuran halal din da Allah ya bashi ba, to duk abin da zai samu a duniyan nan kuma ba zai taɓa wadatarsa. Ko me zai samu a duniya in dai zuciyarsa bata yadda ba, bata gamsu ya tsaya akan halal ɗinsa ba, to duk abin da zai samu a duniyan nan wannan abun ba zai wadatar da shi ba. Wannan abun ba zai wadatar da shi ba domin yana ƙara samu hanyoyin haram ɗin suna ƙara buɗewa, rashin wadatar zuciyarsa kuma yana ƙaruwa. Amma wanda yafi kowa wadata a duniya shine wanda zuciyarsa ta iya gamsuwa da cewa ba abin da zai samu a duniyan nan in ba abin da Allah ya rubuta mai ba. Da haka ya tsaya a iya halal, duk wata hanyar da ya ga ta haramci to ya san cewa ko menene ya samu ta haram, inda yayi haƙuri to za ta zo masa ta halal. In yayi haƙuri za ta zo mai ta halal. Sannan kuma duk faɗi tashin mutum ne ya tara kuɗi ko ta yi halin kaka, in Allah bai rubuta masa ba duk dabaransa ba zai samu ba. Duk dabaran shi ba zai samu ba. Ma yaftahillahu linnasi min rahmati fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Duk abinda Allah ya bude ma mutane na rahama don su samu ba wanda ya isa ya rike. Abinda ko Allah ya rike ba wanda ya isa ya sake shi. Babu. Babu. Daka in dai mutum bai iya tsayuwa akan zallan halal ba, to ba zai taɓa samun wadata ba a duniyan nan. Dukiyar tana ƙaruwa, yana ƙara tara haram ɗin, sannan talauci na ƙara dukansa a cikin zuciyarsa. Yana jin cewa bai ishe shi ba, bai gamshe shi ba. Amma in ba haka ba, yaushe za a samu ga gwamna nan ko shugaban ƙasa ko wani shugaban ma'aikata yana da miliyan 100, miliyan 500, biliyoyi a cikin account ɗinsa, amma zuciyarsa ba za ta kwanta ba sai ya rike 30,000 da wani abu na ƙaramin ma'aikaci. Menene ya jawo masa wannan? Rashin wadatar zuci. Rashin wadatar zuci. In ba haka ba, yaushe mai biliyan a cikin account zai cuci mutum akan 30,000 da wani? Yaushe za a yi haka? Ba abin da zai jawo haka in ba rashin wadatar zuci ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas. Idan kana so ka fi kowa wadata cikin mutane, manzo Allah ya ce to ka yarda da kason da Allah madaukakin sarki ya kasa ya baka. In dai har kai yarda da abin da Allah ya baka cewa shine kadai naka, duk wanda Allah bai baka ba ba naka bane, to zaka fi kowa wadata. Zaka fi kowa wadata. Amma duk koda ka fi kowa tare dukiya, in dai baka gamsu da iya abin da Allah ya baka na halal ka tsaya a wajen ba, to zaka fi kowa talauci. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Saboda haka a wannan shiga tsakiya a shafa'a abu ne wanda yake da kyau a musulunci. Shi yasa Khalifa Umar ibn Abdul Aziz Allah ya masa rahama, idan mutum ya tsallako kansa kai tsaye ya zo ya ce ya shugaban mu'minai ga bukata ta nan, sai ya kore shi. Me yasa? Saboda yana so sai ya biyo ta kan protocol tukunna. Duk wanda aka biyo ta kansa, to wataƙila matsayinsa shine ya mika shi zuwa ga wani, shi ma ya mika shi zuwa ga wani har a iso zuwa wajen Khalifa. To abin da yake targetin shine waɗannan protocol ɗin nasa, yana so su samu lada su ma. amma ba ka ba wanda ya isa gaban kaliba kai tsaye ka ya kamata a ce bukatar sa ta gama biya amma sai ce ka koma ka biyo ta hannun wane da wane wane ya miƙo ka zuwa gun wane wane ya miƙo ka zuwa gun wane har ka iso saboda bukatar ta kan za ta biya sannan su ma waɗanda suka maka hanya za su samu me za su samu lada su ma waɗanda suka yi maka hanya za su samu lada saboda haka wannan shine addinin musulunci kuma wato abin da ya kamata mutane su dinga ganewa shine in Allah ya baka dama to damar nan yi sauri ka ribance ta kafin ta kwaci wannan damar ita rayuwar gaba ɗaya dama ce da Allah yake kwace ta a lokacin da ya ga dama ba kai ke tsara ma kanka yaushe damar za ta kubuce ba Allah da ya baka wannan damar shine yake tsara kuma yaushe zai kwace abunsa shi kanshi numfashin da muke shaka kullum muna rayuwa ba dama bace wane ne a cikin waɗanda suka yi mutu aka yi tsari da shi aka ce sa hannu aka danna zaka mutu kuma ya sa hannu waye ne duk wanda ya mutu jiya to a cikin tsare-tsaren sa akwai activities din da zai yi yau da daddare alhali ajalinsa kuma yaushe ne jiya wanda zai mutu yau to a cikin tsare-tsaren sa yana da tsarin abin da zai yi nan da wata uku masu zuwa nan da shekara mai zuwa amma kuma Allah cikin ikonsa ya kaddara cewa yau ne ajalin shi a shikenan ba shi ya tsara ma kanshi ba to in dai har Allah ya baka dama to ka tsaya ka ribanci wannan damar da Allah madaukakin sarki ya baka wannan shi yasa za ku ga galibi yanzu ƴan siyasan mu da yawa idan mutum ya je yayi mulki ya gama ba sa iya dawowa cikin al'ummar su zauna saboda sun samu damar da za su taimaki al'umma su kawo ma al'ummar su alkhairi makarantu asibitoci ma'aikatu a ɗauki matasa aiki a yi wane ne sun samu dukkan waɗannan damar amma ba su yi ba wasu ma akan ba su vacancies na aikin amma su sayar su sayar da shi ma wasu waɗanda ba su cancanta ba yasa in sun gama shigowa garuruwansa yake musu wahala ga ƴan uwansa nan da danginsa yanzu yana so ya zo ya sada zumunci amma yana tsoron me zai biyo baya saboda lokacin da ya samu dama akan dukiyar al'umma da damar al'umma da Allah ya bashi bai morike ba bai amfane ta ba so duk abin da Allah zai ba ma mutum dama ne shi yasa Abdullahi dan Abbasin Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kare da a gare shi yace na kasa ganewa tsakanin mutane biyun nan waye hakikanin masoyina yace da wadda bukata ta matse ni na tashi na je na same shi ya biya mun da wadda bukata ta matse shi ya kara da kab duniya ya ga ba wanda ya cancanta ya kawo bukatansa in ba ni ba yace a cikin su biyun nan na kasa gane waye masoyina na gaskiya waye masoyina na gaskiya a cikin su da wanda ni in na shiga bukata na rasa wa zan je wajensa sai in tafi gunshi da wanda bukata ta same shi ya tsallake ƴan uwansa da iyayensa da duka mutanen duniyar nan kaf ya ga ba wanda ya dace in zo wajensa sai gun wane ya zo guna ya ce a cikin su na kasa gane wa ya fi ƙaunata la haula la quwwata illa billah amma mu yanzu kana neman maƙiyi wanda ba mu san ganin shi shine mai kawo mana bukatarsa wadda ba mu kaunan ganin shi kenan kuma ina yawan maimaita mana yau idan aka ce layi aka yi daga inkil har zuwa wuntun dada tun daga kofar gidanka na inkil har wuntun dada an yi layi kana ta rabawa kana ta bayarwa in dai har akwai abin da za a bayar din to kar ka damu ta bayarwa dan inda Allah ya ga dama da kai ne na karshe a layi zai yi ko ba zai yi ba zai yi inda Allah ya ga dama da kai ne na karshe a layin to shi wanda yake na karshe a layin takarda aka bashi ya rubuta sunansa cewa yana so ya rayu a talaka ba haka aka yi da shi ba tsarin Allah ne kawai ya ga daman haka so shi wanda yake a sama ba wani abu yayi ma Allah ba wanda yake a ƙasa kuma ba zagin Allah yayi ba ganin dama ne na Ubangiji ganin daman Allah ne subhanahu wataala kuma yau idan Allah ya ba mu mutum kudi mai kudi ne shi in ba talakawa yaushe zai muri kudin in kana da kudi in babu talakawa a duniya kai yaushe zaka muri kudin yanzu duniyar ne aka ce masu kudi ne karankata kaf a duniya su masu kudin mu zai me zasu mora da kudin me zasu mora da kudin waye zai yi noma abincin da za a ci waye zai gina gidaje waye zai fenti waye zai dinga kwashi sakawai wane ne za a dinga mai da shi direba waye zai dinga aikin masinja waye ta ina har mai kudi yake moran kudi shine sanadiyan talaka sanadiyan talaka don in ba talaka shi mai kudin ma bai san dadin kudi ba in ba talaka mai kudin bai san dadin kudi ba abinda mai kudi zai ci mai dadi idan ba talaka wa zai dafa masa kaza ce zai je ya soyo a tukuba in kowa yayi kudi wa zai je da gasa kaza shadda ce zai je ya soyo mai tsada in kowa yayi kudi ina zai samu shaddan da zai saya kowa yayi kudi yaushe dan kasuwan zai tafi kasuwa dan ya nemo kudi wanda yaje har kasai shaddan a wajensa ba kudi yaje nemo ba to in yayi kudi kuma yaushe zaka gan shago kowa kudi kowa kudi yaushe za a mori kudi gida ne da zaka gina ka ta farin gida idan babu talakawa yaushe za a gina maka gidan wa zai zo ya gina gidan so shi mai kudi bai gane yana moran kudinsa sai in talaka ya masa hidima sai talaka ya mai hidima ashe kenan bai kamata mai kudi ya mai da talaka abun wulakantawa bai kamata ba bai dace ba kuma galibi manyan mutanen da suke samun dama su wulakanta mutane masu kudi masu arziki mafiya yawan su kuje gani ko mutuwa suka yi suwaye masu tsayuwa akan gawon su wa'annan talakawan ne da yake wulakantawa da ƴaƴansa da abokansa masu kudi kowa sai dai zo a motansa ya gama kokari ya raka shi makabarta sannan ya fito ya tsaya a jikin motan sai yana tunani yana danna wayansa suwaye masu tona kabarinsa suwaye masu zuwa ɗebo ruwa suna waye masu hawa bishiya su karyo ganye suwaye masu fasa katako duk ƴaƴan talakawa ne suwaye za su zauna a jikin gawansa akan motan gawa ƴaƴan talakawa ne wani mai kudi ne ka taba ganin ya mutu ƴaƴansa sun bude bayan buɗinsa an sa gawansa a ciki duk yawan motocinsa ne dai ƴaƴansa su shige su tafi makabarta gawansa fa yana kan motan pickup din yana kan motan bayan itace to yaushe mutum zai bari an dauke shi ga waɗanda suke kusa da shi nan a jikin gawansa sai zai ce ka wani kankar a fadalinsa kawai a yi shiru Allah ya ji kan musulmi wai a ce ma Allah ya ji kan wani to ana jin nauyi dai kawai a ce to Allah ya ji kan musulmi in Allah ya ga dama ya hada da shi yanzu wannan yayi abin da ya dace a rayuwarsa yayi abin da ya kamata ba bai abin da ya dace ba Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته